Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu wa ramar jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalot FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 4 ga watan Janairun shekarar 2018 Ibrahim Jermai ne tare da sahabu Imam daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
da alamun irin ta koyi darasi daga boren jama'a da imamai kasashen Larabawa kan yadda ta tunkari boren da aka yi a kasar a baya-bayan nan. A Koriya ta Kudu lauyoyin gwamnati sun shigar da sabbin tuhuma kan tsohuwar shugaban kasar dangane da cin hanci da rashawa. Alhamis din nan ne kuma Turkiya ta yi watsi da hukuncin da wata kotun Amurka ta yanke wani ma'aikacin banki dan kasar Turkiya.
Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta iya bakin kokarin ta wajen magance matsalar sace-sace. Ko me nene mafita?
Wadajin sukan da suke sai an shiga an yake su yadda ake yakin Boko Haram. Saboda ka dole a sa sojan sama da na ƙasa ƴan sanda su shiga su yake su kuma dole a yi abin nan duk Najeriya.
Akwai mu da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari shi kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Da alamun kasar Iran ta koyi darasi daga boren jama'a da imamai kasashen Larabawa wajen mai da martani kan mummunar zanga-zangar nuna kyamar gwamnati rabon da kasar ta ga irin ta kusan shekaru 10 da suka wuce. Amfani da karfin tsiya da gwamnatocin kasashen Larabawa suka yi wajen neman murƙushe zanga-zangar da ta yi farin jini a shekara ta 2011 sun suka kai ga hambar gwamnatoci a kasashen Masar da Libya da kuma haddasa yakin basasa a Syria. Iran ta fuskanci kwatankwaciyar zanga-zangar da aka yi kasashen Larabawa a shekara ta 2011 a cikin ƴan kwanakin nan amma sai ta tura ƴan sanda kalilan mataki da ya sanya zanga-zangar talafa. A Koriya ta Kudu lauyoyin gwamnati sun shigar da sabbin tuhuma kan tsohuwar shugabar kasar da aka tsige Park Geun-hye suna zarginta da laifin karɓar cin hanci na miliyoyin daloli daga hannun hukumar leƙen asirin kasar. Wani jami'a ofishin masu gabatar da ƙara a gunduma ta tsakiya a birnin Seoul ya faɗa a manema labarai yau Alhamis cewa sun samu bayanai daga uku daga cikin tsoffin shugabannin hukumar leƙen asirin kasar waɗanda suka ce sun biya Madam Park dala miliyan 3 a shekara ta 2013 da kuma lokacin da ta kama aiki da kuma shekara ta 2016. An yi zargin ta yi amfani da kuɗaɗen kan buƙatu daban-daban kamar gyaran gidanta da kuma biyan hadimanta ƙarin kuɗaɗen allowance. An tuhumi biyu daga cikin tsoffin shugabannin hukumar leƙen asirin dangane da wannan badaƙala. Alhamis din nan Turkiya ta yi watsi da hukuncin da wata kotun Amurka ta yanke wa wani ma'aikacin banki dan Turkiya dangane da wata makarkashiyar kaucewa takunkumin da Amurka ta azawa Iran ta hanyar amfani da dala miliyan 1,000,000. A birnin New York ne kotun ta sami Muhammad Hakan Atila da laifin haɗa baki da suka haɗa da kulla makarkashiyar zambatar Amurka da kuma laifi ɗaya na aikata rashin gaskiya ta banki. Sai dai kotun ta wanke shi kan zargin ƙoƙarin halatta kuɗaɗen haram. A yau ma'aikatar harkokin wajen Turkiyyan ta ce babu adalci da wannan hukunci kuma bai dace ba, ta ƙara da cewa wannan shishigi ne sosai cikin harkokin cikin gidanta. Mukaddashin Prime Minister ƙasar Bekir Bozdag ya faɗa ta shafin sa na Twitter cewa hukuncin da masu taya alƙali yanke hukuncin suka zartas ba shi da tasiri a Turkiyya. Shari'ar ta raunana dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Mutane kusan miliyan 40 da ke zama a gabashin Amurka suna tsumayen abinda masana yanayi suka kira bomb cyclone da Turanci gagarumar iska mai tsananin gaske wacce take kadawa daga tekun Atlantic. Jerin farko na iskar ta taho da dusar kankara wacce ta ratsa tsakiyar yankin na Atlantic da ke gabashin Amurka cikin dare zuwa safiyar yau Alhamis din nan. Ana hasashen iskar za ta fi shafar yankin arewa maso gabashin Amurka inda ake tsammanin za ta zubar da dusar kankara fiye da centimeter 20 a birnin Boston da ke jihar Massachusetts inda a yau aka rufe makarantu baki daya saboda yawan dusar. haka nan ana jin iskar mai karfin gaske za ta ratsa yankin bakin gabar teku a yankin arewa maso gabashin Amurka har zuwa kasar Canada. Haka nan kuma ana gargadin yuwar fuskanci mummunar iska da kankara a garuruwa dake kan gabar teku daga jihar Bajeriya har zuwa Maine. Masu nazarin yanayi sun kira iskar bomb saboda yadda cikin dan karamin lokaci sa'o'i 24 aka samu koma bayan yanayi wanda ya janyo guguwa mai karfi. A halin da ake ci kuma mummunar yanayi na hunturu ya janyo kankara da sanyi mai tsananin gaske a sassan da ba su saba fuskantar irin wannan yanayi ba. A Zimbabwe wata kotun kasar ta saki wani ba Amurke wadda ta tsare bisa zargin ta zargi tsohon shugaban kasar Robert Mugabe a shafin Twitter a bara. Yau Alhamis ne kotun ta yi watsi da karar da aka zargi Martha O'Donovan bayan da masu gabatar da kara suka gaza tsaye da ranar da za a fara wannan shari'a. A cikin watan Oktoban bara ne aka kama O'Donovan bayan da ta kira tsohon shugaban kasar dan shekaru 93 da haihuwa a duniya a zaman mai nuna son zuciya kuma motsatse a shafinta na Twitter. Da farko masu gabatar da kara sun yi mata cajin zagi da kuma rena shugaba Mugabe kamar daga bisani suka kara zargin yi wa Zimbabwe zagon kasa. Makonni bayan da aka kama ta ne shugaba Mugabe Murabus bayan matsin lambar biyo bayan sojoji da suka yi juyin mulki ba tare da an zubda jini ba, mataki da ya kawo ƙarshen mulkin shekaru 37 da shugaba Mugabe yi wa ƙasar. Ita dai O'Donovan tana aiki ne tare da tashar talabijin da ake kira Magamba TV da ke birnin Harare, wacce ta kira kanta wato tashar talabijin din mai yada barkwanci.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahoton namu daga jihar Kaduna tarayyar Najeriya, inda matsalar sace-sacen mutane ta zama ruwan dare. Gwamnan jihar Nasiru Ahmed Al-Rufai ya bayyana cewa akwai buƙatar sa hannun gwamnatin tarayya wajen magance lamarin. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikrai aika mana.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta dauki matakin kawo jami'an tsaro a kuma zuba su a dukkanin dazuzzukan jihar Kaduna idan ana son magance sace-sacen mutane. Da yake amsa tambayoyin manema labaru a garin Kaduna, gwamna Malam Nasiru Ahmed Al-Rufai ya ce gwamnatin jihar Kaduna dai ta yi iya nata kokari.
Ai maganar satan mutane ba wai jihar Kaduna bane kadai, abu ne wanda ya bi gari ya bi ƙasa. Kuma mu dai duk matakan da zamu dauka na ba jami'an tsaro kudade da motoci da na'urori duk mun yi musu, kuma suna iyakan kokarin su ne a gani na. Kuma abinda mutane ba su sani ba shine in aka gwada da sauran jihohi jihar Kaduna ma da sauki. Saboda haka wanda yake gwamnatin jihar Kaduna ya kasa yin wani abu bai san yadda tsarin mulki yake ba, bai san yadda tsarin gwamnati yake ba. Muna iyakan kokarin mu, kuma su jami'an tsaron in aka tambaye su za su faɗi kokarin da muke na ɗaya kenan. Na biyu, wannan abu na satan mutane da satan shanu tuntuni mun gaya ma gwamnatin tarayya sai an tashi tsaye. Dazuzzukan da waɗannan mutane suke boyewa, waɗannan ɓata gari masu zuwa suna wani abuwa, dazuzzukan da suke sai an shiga an yaƙe su yadda ake yaƙin Boko Haram. Saboda haka dole a sa sojan sama da na ƙasa ƴan sanda su shiga su yaƙe su, kuma dole a yi abin nan duk Najeriya.
To ko me ke kawo yawan sace-sacen mutane da hare-haren da ake kaiwa na kisan gilla musamman ma dai a arewacin wannan ƙasa? Barista El-Zubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi a jihar Kaduna da ke fashin baki akan al'amuran yau da kullun.
Akwai dalilai da yawa, amma mafi yawa a cikin dalilan waɗanda suka fi ƙarfi sune: da farko, sata ko kuma garkuwa da mutane ya zama abu ne da yake kawo arziki ainihin ma mutane kuma cikin sauki. Na biyu, gwamnati bata dau matakai kwarara akan waɗanda suke garkuwa da mutane ba. Rashin daukan matakai akan waɗannan mutanen ta yadda za a kama su a kai su ga hukuma a musu hukunci, in na ɗauri ne a ɗaure su, in na kisa ne kamar yadda wasu jihohi suka yi dokoki a kashe su, to da wannan zai dakatar da irin waɗannan abubuwan. Na uku kuma, tsarin security na Najeriya akwai matsala, saboda cikin waɗanda suka yi garkuwa da mutane akwai jami'an 'yan sanda, akwai jami'an soji, waɗanda kaga waɗannan ya kamata a ce ne sun tsaya wajen tsawatawa da kama masu garkuwa da mutane. Waɗannan abubuwa suke ƙara kawo rincaɓewa na garkuwa da mutane. To kashe-kashe kuma musamman a yankin arewa. In ka duba kamar kasar Benue da Nasarawa da kudancin Kaduna, matsalolin su ne kabilancin addini da kabilancin yare. Waɗannan abubuwa biyu bana tunanin in ba a kauda su ba za a samu zaman lafiya da lumana a arewa.
Suma dai wasu al'ummar jihar Kaduna sun faɗi nasu ra'ayi game da irin tsamin tsaron da ake samu a jihar Kaduna.
Ni sunana Bello Habibu Jarumi angon sarki Kaduna. Gaskiya da ƙarancin jami'an tsaro kuma jami'an tsaron nan da suke ciki ma yanzu most of them suna da hannu a cikin wannan sace-sacen al'umma da ake yi.
Sunana Yusuf Idris wanda ake walakabi da Baballe dan Zaria. To gaskiya wannan abubuwa da suke faruwa akwai sakacin gwamnati, saboda duk wanda zai ce ya fito ba zai ce ya fi karfin gwamnati ba, sai dai gwamnati ta kyale shi. Ba zai hu ba a ce an kama yaro an san yana sare-saren nan, gashi za a ji yayi kisa, amma kuma daga baya sai mu ji kawai sai mu ganshi a titi yana yawo kawai an sako shi.
Sunana Ibrahim Janar. Ra'ayina akan wannan sace-sace da ake yi na jama'a da rashin tsaro, gaskiyar magana jam'iyyar APC ta kasa ne. A ce in dai ba jami'in tsaro bane zai hada baki da sauran ya saci jami'in tsaro ba, farin ka ta ina zai samu hanyar da zai je ya samu jami'in tsaro ya sata. Ai ka san wannan akwai ayar tambaya a ciki.
Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ba gani sai Allah alaka kai magin soja ko gidan su ko dadani ko abakin daga ko gidan su ko gunyadi.
To a gaida Isa Lawal Ikara, akan haka ne an jima in Allah kai mu zamu bude layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. To wannan labari da muka samu da dimdimin shi yanzun nan ya ce sojojin Najeriya da ke aiki karkashin shirin nan na Operation Lafiya Dole na yaki da ƴan Boko Haram waɗanda kuma suke da sansani a garin Fulka sun ceto wata ɗalibar Chibok daga cikin waɗanda aka sace a shekarar 2014. Rundunar sojojin Najeriya ta faɗa a shafinta na Twitter cewa binciken farko ya nuna cewa ita wannan ɗaliba sunanta Salome Pagu, kuma ita ce hutunta yake lamba ta 96 a cikin jerin hotunan ɗaliban Chibok da aka fitar bayan da aka sace su. Rundunar ta ce an samu Salome Pagu tare da wata ƙaramar yarinya mai shekaru 14 mai suna Jamila Adams. Yanzu haka dai dukkan su suna hannun sojoji inda ake duba lafiyar su. To kafin mu kawo muku shirin mu na gaba ga wata sanarwa.
Jama'a assalamu alaikum. A lokacin da manyan bukukuwa, matasa sukan ige da shan kayan maye kamar su barasa, tabar wiwi, goskolo da dai sauransu, wanda daga nan ne waɗanda suke zarcewa su zama ƴan kwaya, wai duk a sunan nuna murnar waɗannan bukukuwa. Ya ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya? Wace hanya ya kamata matasa su bi domin kaucewa fadawa cikin irin waɗannan matasa masu wannan ra'ayi na shaye-shaye a cikin waɗannan lokuta? Ta yaya matasa za su gujewa tadawa jama'a hankali, ganin cewa shekara ta zo ƙarshe, dandalin faɗin jini wannan mako zai yi duba ga yadda ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma kaucewa fadawa halin da na sani? Kai ma mai kallo za ka iya ba da naka gudunmawa ta hanyar ziyartar shafinmu Facebook at voahausa.com. Ku kasance da ni Aisha Mu'azu ranar Laraba da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Nijar a dandalin Fadi Muji.
To madalla, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:13 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ministan albarkatun ruwa na Najeriya, injiniya Suleiman Hussein Adamu, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. A makon jiya Malam Umar Haladu Chalawa ya yi tambaya, to amma saboda kurewar lokaci minista bai samu damar bashi ansa ba. A saboda haka Malam Umar Haladu Chalawa, dan Allah maimaita tambayar ka ga minista.
Me minista kike yi akan matsaloli da ake samu na ruwa da yake yin kasa gaba daya a kasar ma? Kamar masu yin bohol suna samun a cikin gari, suna samun overboarding din su 20 meters to 25, amma yanzu yana tafiya kasa, yana kaiwa wajen 35-40 na.
To, bari minista ya baka ansa, minista gare ka.
To, gaskiya matsalar yanda ruwan gashin kasa wato groundwater yake rage a kasar mai yana yana damuna sosai da gaske. Inda ka tana dan saurare na wani kiti ya ta bi kullu ina mita akan yanda region din ta sai sun yawa a kasar mai. To yana da nasaba da tambayar da aka yi min ta farko. Me bakwan a tsaya a tsara aikin ruwa yanda ya kamata kamar musamman a garuruwa a birane yanda za a yi kamar irin yanda muka san gidan ruwa na Sucalawa da sauransu da su Tamburawa wanda zai ba gari gaba daya ruwa to an daina ingantawa annan saboda haka mutane sai suka shiga yin bohol sai kuma rijiyoyin burtsatse to sai ka in kana da rijiyoyin burtsatse nan gidanka ka tsallaken katangar ka wani shi ma ya mai hali shi ma ya yi nashi rijiyar busasar dukkan su ci famfo a lokaci daya ai dole za ga ana samun matsala sannan kuma dai ai ruwan nan tun da dai jan shi ake da famfo ba ma ya ja irin na gugawa ai dole zai saurin yin kasa to abin da yake faruwa kenan a halin yanzu muna da akwai wata hukuma da take garkashin ma'aikata ta muna ce mata Nigeria Hydrological Service Agency wato NISA to muna nan muna da mun sayo na'urori ko muna za mu bazu a cikin kasa za mu kakkafa rijiyoyi wanda za mu dinga ganin muna duba yanda ruwan karkashin kasa yake sannan yana kasa wanda za mu dinga ba da shawara akan abin da ya tsaya amma maganin wannan abin kawai shine duk inda akwai ruwa na tafki da za a iya tace shi a ba wa mutane gari kowa ya samu to shine maganin wannan abin a kauyuka kamar ka tafi can gabas irin jihohin Jigawa da sauransu inda ba kogi da sauransu ba yanda za a yi dole shi ne a ruwan da mutane za su sha to amma wannan kauyuka ne abinda amfanin da suke da ruwa yana da ba kamar irin na birni ba ne ba su da shawa ba su da ban ɗakuna da za ka je ka tafi ruwa kana amfani da ruwa da yawa to shi ne dai kawai dai matsala gaskiya kuma gaskiya babban matsala ce.
To so saboda haka me abin yin mutane za a ce su rage yin kowa ya nashi ko ku akwai wani mataki da za a daura ake dauka
to a yanzu dai gaskiya ba mu da mataki dole sai dai rijiyoyin da azabi kamar ne na faɗa rijiyoyin su koma su dinga yin manyan gidajen ruwa da muka sani na da yanda gari gaba ɗaya zai samu ruwa ba in kana da ruwa a famfo za ka buɗe ruwa ya zo ingantaccen ruwa ba dalilin da za ka je ke rijiyar burtsatse a gidanka amma wasu matakan da ake ɗauka kamar na jihar Kaduna yanzu sun fara kawo tsari cewa duk wanda yake da irin wannan rijiyar burtsatse a gidanshi to dole sai ya biya wasu kuɗi a wata duk wata sai ya ba gwamnati kuɗi za a ɗora mishi haraji ina ganin irin wannan matakan duk da dai mutane ba son suke ba sun zama dole a yi su amma zan fi so a ce kafin a yi wannan cewa an inganta ruwan shan ba cewa ba dalili ba wanda zai buɗe gidansa ya ga ba ruwa duk wanda ya buɗe gidansa zai ga ruwa tukunna isasshe kafin a ce za a ɗora irin wannan wato haraji amma dai gaskiyar magana da wahala a yi wani abu a kan shi sai dai a koma yanda muke a da can da ake samun ingantaccen ruwa a garuruwa za ki ga ai ba irin wannan rijiyoyin da su sai dai a ƙauye kawai to shi ne abin da ya kamata mu koma kawai amma dai mu muna ji da wannan na'urorin namu duk za mu bi ƙasar gaba ɗaya mu ga yadda abubuwan ke tafiya wataƙila nan gaba idan muka ga abin ya kai wani hali to wataƙila kuma sai a ɗauki wasu manyan matakai amma dai a yanzu dai ba abin da za mu iya yi a kai.
To Allah ya sa a dace. Malami na gaba matsaukai tambayar ka ko?
To Hajiya, akwai bishiyoyi da ake karewa wanda ina ganin su ma suna ɗaya daga cikin abin da ya sa ruwa yake yin ƙasa. An wanne mataki za ka ɗauka a kai?
To an dai kana magana harkar bishiyoyi ne harkar ce da ta shafi ma'aikatar muhalli wato environment. Na sani cewa akwai irin wannan matsalar cewa kamar bishiyar turare suna jin suna an ce suna zuƙar ruwa da yawa duk inda suke to shi dama har bismillah lamarin rayuwa haka yake in ka ne muka kai maganin wata matsala kuma ci da iya tasowa ta wuri rijiyoyin bishiyoyin tularen ana shuka su ne don a rage kwararowar hamada amma kuma da abin da yake faruwa to amma na san a tsarin da ake da shi na a can ma'aikatar wato muhalli environment yanzu duk suna so su dawo da irin bishiyoyin mu na da na gargajiya da muka sani wanda da su ne za a dinga amfanin kare kwararowar hamada maimakon irin wannan na tunanin da ake to gaskiya da zai baka cikakken bayani akan wannan batun da ba a da shi wannan harkar ba
haka ne to malami na gaba bismillah ko
to assalamu alaikum
wa alaikum salam
kina magana da Yusuf Kabir daga nan jihar Kano
to malam Yusuf minista ina jin ka
ne ji wani minista a lokaci yakin neman zabe na wannan gwamnati sai alƙawarin cewa za su samu rabon mutane a dukkan more rayuwa amma bisan da su yi ya ta gabatar kwanan nan ta nuna cewa kimanin kaso 50 da rako na mutanen Najeriya ko kuma sai kimanin kaso kimanin mutane miliyan 50 da rako na mutanen Najeriya ba sa iya samun ingantaccen ruwan da rasu ba shin ha sannan kuma a game da shi ne mai girma ministan kimanin yara 60 ne da ke mutuwa sai da su fara saboda rashin ingantaccen ruwan da rasu ta wanda yake sabbaba musu liya da shi a yaran nan kuma suna farawa ne daga shekara biyar zuwa kasa to shi ne nake son na ji wannan kokari ne girma minista take yi domin magance wannan matsala
eh to amma ina ganin wannan tambayar ita wadda ta yi tambayar nan na farko ai ya bada ansa alhaki ne akan gwamnatocin jihohi sai dai mu je ga tambayar ka ta biyu ko
sai tambaya ta ta biyu da yawa daga cikin program din da gwamnatocin mu suke yi a bangaren inganta rayuwa al'umma
suna mene
ne wannan kokari yanzu akan manta da yankunan mu na karkara shi ne nake son da jiyan na kokari wannan gwamnatin take yi a yanzu domin magance matsalolin da rashin ruwan da yake a gaban mutanen mu na yankunan karkara musamman gaban Sadakiya da kuma sai gaban Arewa maso gabas
duk da ya bada ansa tun da ya ce alhaki ne da ya rataya a wuyan gwamnatocin jihohi da kuma kananan hukumomi kuma yayi bayanin irin taimakon da gwamnatin tarayya take bayarwa ita malama ta farko da ta yi tambaya duk ya bada ansa in ka saurari filin za ka yi ansa eh to ka gama tambaya to mutum daga gaba bismillah ko
assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum salam
na kina magana da Anas
to malam Anas minista ina jin ka ko
Islam to tambaya ta farko ita ce wata irin dangantaka ne a tsakanin ma'aikatar da majami'a minista yake jagoranta da kuma ma'aikatu na jihohi na ganin an samar da ingantaccen ruwan sha ga al'ummar kasar nan tambaya ta biyu shine a nan yankin arewa muna da hukumar kula da tafkuna da koguna ta haɗin jama'a a yanzu muna da matsala ta kwararowar hamada idan muka duba wannan tafkunan sukan tuni gaba yake sai ban sani ba wani irin kokari hukuma ma'aikatar da minista yake jagoranta take yi na ganin an kama waɗannan tafkuna da koguna tallafi domin a cece su daga irin wannan kwararowar hamada da ake samu domin a samu ingantaccen ruwan da za a yi tacewa ana ba mu al'ummar kasar nan
a saboda ƙurewar lokaci malam Anas sai makon gobe idan Allah ya kai mu ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Hussein Adamu zai baka ansa a halin yanzu kuwa Jummaya Lice daga birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
kuma da Allah Jummai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace hakika tattalin arzikin mu na Arewa zai haɓaka sannan kuma dan ban jama'ar mu za su samu aikin yi sakamakon haka saboda haka muna matakar murna bisa bude ta shajiragen ruwa ta kan tudu da shugaba Buhari ke yi yau a Kaduna. Babban fatan mu dai shine Allah ya sa ayi lafiya a kammala lafiya. Daga nan sai wasika Abba Sa'ad Mahuta dan kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina yace salam VOA Hausa a yau ina son ku bayan dama na yi kira ga Fulani makiyaya da manoma a jihar Benue da sakai zuciya nesa a tsakanin su sani zaman lafiya yafi zama dan sarki tunda Allah ya hada su waje daya to su yi hakuri da juna su zauna lafiya wata rana sai labari wasika ta gaba cewa tayi assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa ku ga yawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa ya kamata ya kawo ƙarshen matsalar man fetur a ƙasar tunda shine babban ministan man ƙasar da fatan wannan kiran namu ya kai ga kunnuwan shugaba Buhari sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa daren daji jihar Kebbi da Sani Umar na Liliya mai mai jihar Kebbi shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa ya matakin da kamfanin jiragen Jet Airways ya dauka na dakatar da wasu ma'aikatan jirgin sa bayan da ya same su da baiwa hammata iska a cikin jirgi lokacin da suke kan hanya daga London zuwa Mumbai hakan yayi daidai shi kuma Safiyanu Gumal Zangon daura cewa yayi rashin da'a da wasu tsagira suka nuna na jefe-jefe da duwatsu a filin kokawar da magaram abin takeici ne da Allah wadai da fatan mahukunta za su dauki matakin da ya dace wasika ta karshe kuma cewa tayi salam VOA Hausa muna matakar godiya da irin damar da kuke ba mu ta tofa albarkacin bakin mu game da abubuwan da ke ci mana tuwa kwarya muna fatan Allah ya kara daukaka wannan gidan rediyon na VOA Hausa sako daga uban gwagwarmaya Abdulsalam mai walda gas cikin garin Dambam
Okay da Maryam Dauda da wasu kuma su sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Malam Sahabu da takaitaccen labarai.
Da alamun Iran ta koyi darasi daga boren jama'a da ya mamaye kasashen Laraba wajen mai da martani kan mummunar zanga-zangar nuna kyamar gwamnati rabon da taga irin ta kusan shekaru 10 da suka wuce. Amfani da karfin tsiya da gwamnatocin kasashen Laraba suka yi a wajen neman murƙushe zanga-zangar da ta yi farin jini a shekara ta 2011 suka kai ga hambar gwamnatoci a Masar da Libya da kuma haddasa yakin basasa a Syria. Ita dai Iran abinda ta yi shine ta tura jami'an tsaro kalilan a wannan zanga-zangar da ta fuskanta a cikin ƴan kwanakin nan. A Koriya ta Kudu lauyoyin gwamnati sun shigar da sabbin tuhuma kan tsohuwar shugabar kasar da ake kira da aka tsige wato Park Geun-hye suna zarginta da laifin karbar cin hanci na miliyoyin daloli daga hannun hukumar leken asirin kasar. Wani jami'a ofishin masu gabatar da kara a gunduma ta tsakiya birnin Seoul ya faɗa manema labarai a yau Alhamis cewa sun samu bayanai daga uku daga cikin tsoffin shugabannin hukumar leken asirin kasar waɗanda suka ce sun biya madam Park Geun-hye dala miliyan uku a shekara ta 2013 lokacin da ta kama aiki da kuma a shekara ta 2016. Alhamis ɗin nan Turkiya ta yi watsi da hukuncin da wata kotun Amurka ta yankewa wani ma'aikacin banki ɗan Turkiya dangane da wata maƙarƙashiyar kaucewa wato takunkumin da Amurka ta aza idan ta hanyar amfani da dala miliyan 1,000,000. A birnin New York ne kotun ta sami Muhammad Hakan Attila da laifin hada baki da suka hada da kulla makarkashiyar zambatar Amurka da kuma laifin daya wato daya na aikata rashin gaskiya ta banki sai dai kotun ta wanke shi kan laifin wato kokarin halatta kudaden haram. Mutane kusan miliyan 40 da ke zama a gabashin Amurka suna tsamayen abinda masana yanayi suka kira bomb cyclone da turanci gagarumar iska mai tsananin gaske wacce take kadawa daga tekun Atlantic jerin farko.
To masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahabu Imam da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Creation da ta hada da bada umarni da engineer mu ne wa Mr. Rob McLean. Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya a daka shirin yau da gobe.